Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma tushen
jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirin Noma tushen arziki. Wanda ni Muhammad Hafiz Baban nake gabatarwa.
Wanda ba shi ne ta da mu sanare na arzikin mu shi ne uwa.
Kamar yadda wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makonni uku da suka gabata, mun fara kawo muku tattaunawar da wakilin mu Hassan Maina kai ne ya yi mana da shugaban gamayyar kungiyoyin manoma ta Najeriya, Dr. Faruku Rabi'u Mudi, da shugaban kungiyar makiyaya ta Najeriya, Khalil Muhammad Bello, kan matsaloli da suka shafi harkokin noma da kiwo a Najeriya. A cikin shirin na wannan makon, za mu dora inda muka tsaya. Hassan, gare ka.
Dr. Faruk, a matsayinka na jagoran kungiyar gamayyar manoma ta Najeriya baki ɗaya, menene kake tunanin yake kawo rigingimu tsakanin makiyaya da manoma a Najeriya?
Na farko dai akan sami laifuffuka kamar daga kowane ɓangare, kuma sannan akan sami asassa laifuffukan ba daga ɓangare biyun ba ma gaba ɗaya. Akwai burtalai da makiyaya ya kamata ake an kula da su tun shekara aru-aru, yadda suke idan makiyaya suka taso tun daga Mali za su dire har Masakos ba su da matsala zuwa da dama. To an ci cinye burtalai, kuma yawanci kamar yadda muke bayani, yawanci ɗan siyasa da yawa suna taka rawa sosai wajen cinye waɗannan hanyoyi burtalai da kuma makiyaya inda suke tsayawa. Don kai da kanka kana jiyan su gwamnati ma suka fito suka ce wai ba za a yi kiwo ko a ga saniya tana wucewa a cikin garuruwansu ba. Kaga kenan sun taka babban muhimmin rawa. Idan kuma ɗan siyasa suka aloke yake kuma waɗansu idan su yi noma a cikin wannan hanyoyi, waɗansu har gidajen gona ma ake, idan aka yi to duk makiyayan da ya zo wuce babu inda za a yi saniya ba fitowa ba ce tashi tsallaka wannan wurin sai ya bi ta cikin gona ya ci. Ita kuma saniya mutum ba ce da za a ce ta shiga ta yi shuru, dole in ta shiga za ta taɓa. Idan ta taɓa kuma za a samu matsala tsakanin shi wannan wanda ta ciwa da kuma wanda shi makiyayi.
Khalil Muhammad Bello, a matsayinka na shugaban kungiyar makiyaya ta Kudan Allah ta Fasa baki ɗaya, a ɓangaren ku na makiyaya, a irin fahimtarka menene ke kawo rigingimu tsakanin ku da manoman nan ne?
Ai, fahimtata da tasa galibi tana yi wa juna shigar gizagizai. Ana samun kuskure daga dukkan sassa guda biyu, wato da ɓangaren makiyaya da ɓangaren manoma. Sannan akwai ɓangaren hukuma, duka kowa da nata laifuffuka dai na wani yafi na wani girma. Kuma idan ana magana dama abin da yake sa matsala kamata a waiwaya baya a duba. Ai da ba matsala, me yasa ba matsala a baya? Da idan aka duba tarihi sai a ga cewa makiyayi da manomi abokanai juna ne, don sun san duka abu ɗaya ne. Kamar yadda muke faɗi kullum, hannun dama ne da na hagu, manomi yana cikin gari galibi, makiyayi yana gindi. Idan ya zo ba shi da inda zai sauka sai gidan manomi, in tafiya ma ta kama yakan tafiya bar su. Kuma suka gaya mashin manoman, in kana da buƙatar kuɗi ka yi, sai ya yi buƙatar ta kima kafin wannan ya ga. Aka yi ta zama, aka yi ta zama. Matsala kuma ta shigo yayin da kamar yadda ake faɗi, aka wayi gari. Ita dabba saboda kasancewar Allah ya halicce ta, kullum fita take, ta ci a taskar Allah ta'ala, wato ta ci ciyawa ta sha ruwa. Sai su kansu masu mulki suke ɗauka cewa kamar ita ba ta ma buƙatar a kula da ita. Shi ne burtaloli da wuraren kiwo da aka yi da kuma yadda su masu mulki galibinsu suka zo suka ƙari kama mai ko'ina da ina. Wannan sai ta kure juriyar makiyayi. To abu mafi muni shi ne a har zuwa yanzu galibin masu mulkinmu ba su fahimci menene matsalar ba.
Da Faruk Rabi'u Mudi, kamar idan muka duba sharin aikin gona a Najeriya, me za a cewa menene girman wannan matsalar a halin yanzu?
Girman matsalar gaskiya ya wuce duk tunanin da mutum zai yi, don ban ƙara ta faɗar babban matsala ba wanda sai ka rufe ni, wanda ina so in dai da hali a dalilin faɗin ta guda ɗaya. Mu dai ba mu san ga Fulani da ɗaukar AK-47 ba, amma yanzu za ka same da AK-47 wanda mu mun ga to me ya ja wannan hali. Saboda haka kenan akwai yiwuwar, kamar yadda na ji shugaban sojojin Najeriya ya yi bayani cewar akwai yiwuwar cewar akwai wani tallafi da ake yi wa waɗansu su shigo cikin makiyayan nan, waɗanda mu mun san ba makiyayen bane waɗanda muka sani irin namu na da shi makiyayi mun san shi kullun ka san shi da sanda ne da adda da wuka adda wasu zai dan sassare musu abin da za su ci wuka idan kaman abin sa ya kasa zai iya amfani da ita kai ya asara sanda kuma da ita yake kadawa abin da ya kawo wancan kuma me ita ake tattare musu shanu lokaci guda a tattare shanu guda 1000 a sace aka sa su a cikin dararin da ba a taɓa tsammani ba kuma waɗannan waɗanda ake samu za a zaba irin su shi na abokin magana ta bane waɗansu ne daban suke zuwa su shiga cikin sigar su
bari shi honorable kalil gambo mai da martani honorable kalil ya kawo ake ganin fulani makiyaya a baya bayan nan suna tafiya da manyan bindigogi da makamai haka.
To wannan shi ma babi ne mai zaman kansa takaice abin da yake kawo wannan matsala ne a fahimta ta ai ba ta wuce guda biyu inda babu fitina ko min kankantar ta tsakanin makiyaya da manoma kaga wani ba zai saje da makiyayan ya zo kuma ya cutar da al'ummar kasa gaba ɗaya domin cutarwar sai ba wadda ta bari kuma su rike wannan yake hoti ta bin din da makiyayan suke fara matsalar kafin su iso kowa kullum muna faɗi ko ɗani kan ya fara za ta auri guri a gidansa yake farawa sai tun sake shanun fulani tukuna makiyayan kafin su don nan ne dukiya ga ta nan kurukuru ana ganin ta don haka suna fakewa domin irin fahimta da ake samu a tsakanin makiyaya da manoma akan zo a sace dukkan dabbar makiyayi masu zuwa su sace wannan dabba ba da makami ne karfi suke zuwa to wannan ma wasu suna cewa ya kan kawo wannan sannan kuma gazawar hukuma ta kare haƙƙin don ai karfi ko wace irin hukuma shine ta kare haƙƙin mutum da alwata
bidiyo don ta faru guda biyu yanzu bar kawo ma'amsan da na man tun farko cewar da girman wannan matsalar na rigima tsakanin makiyaya da manoma
to gaskiya girman ta ya girma man da ya kai in ka kalla yanzu a wajen sojojin ma ba a neman gaba ɗaya kuma muna zancen food security wato a ciyar da ƙasa da abinci da yawan al'ummar mu da kuma yanda tattalin arziki ya kare da yanda mu kan mun ka kalli darajar naira ta kare duk ya shafi waɗannan abubuwa domin duk ƙasar da za su ke ci da kanta za ka ga ba ta da buƙatar foreign currency wato kuɗin wajen da suke buƙatar ta shigo da wani abu sannan kuma girman ta ya kai ga rashin aikin duk idan ka ɗauki noma shi ne ya tuffa zai iya ba Najeriya matasa aiki ne fiye da kowace fata kowane farashi sashi na kowane abu.
Idan muka ɗauko batun girman wannan matsala kaga Dr. Faruk ya ce kusan a wasu ranar ma ƴan kungiyar ta kwata-kwatan noman ma ba a yi to ko kuma a ɓangaren ku na makiyaya ya girman wannan matsalar take a gare ku kuma ta ya shafe ku tun daga ga su akwai da ba a yi noman kuma akwai da akwai ciwon gaba ɗaya.
Ai mun haka in aka ce girma ma kamar an taɓa ita ai ya wuce girma ai mu a ciki muke ɗungum domin yanzu ya gara noman ana samu a yi shi a wurare da yawa ai mun ciwon kwata-kwata ma yanzu a Najeriya ne ma ake gagara musamman ma arewacin Najeriya kamar yadda muka faɗa saboda dalilai na rashin burtulin da dabbar za ta yi burtulin nan fa da muke ta jaddadawa ba wai fa shi ne ciwon ba a'a shi ne tafarkin da dabba za ta bi ta je jeji ta yi ciwo ta dawo ko ta sha ruwa ta dawo babu shi haka wuraren ciwon babu shi to tunda babu shi yanzu dabbobin ai sun zirare sun tafi kudancin ƙasar nan saboda nan ne ake da ruwa da ciyawa to don haka idan ana maganar Najeriya kuma arewa nan ne tushen ciwo kowa a arewa ga saniya a arewa aka san saniya. To amma a yau din an wayi gari saniyar ba za ta iya rayuwa arewa ba au ta tafi Kamaru au ta tafi kudancin ƙasar nan don haka matsala mu kan ka ciki muke tsundum.
Masu sauraro a nan za mu tsaya a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin bakin namu da wakilin mu Hassan Maina kaina sai kuma Fiona nan Duduwa Mai da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu.